بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير أصبر شاءكو غوتن سفر هجر من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو آل يهدو دا أربعين دا دي دي دا شابي غوتن أكتوبا شكرا ميلادية تدبو بيدا غوما شاترا wannan shine kasidna 62 cikin jarangiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymi al-harrani allah ubangiji ya gafarta masa. Littafin kitab al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman ta fuskar fassara nasoshin al-qur'ani mai girma da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ke da alaka da ahadisus sifat. Ibn Taymiyyah yana taimana dabdala a cikin mas'aloli waɗanda yake maida martani akan su daga littafin Ar-Risala Al-Qushayriyya ta Abu Al-Qasim Al-Qushayri. Ya dade yana magana akan mas'alar wato kakkida da yadda aka maida shi addini, da yadda ma har wasu sufaye suke ganin wai sauraren kida to yana iya zama mustahabi ko ma ya zama wato farilla ko wajibi, ko kuma har suka ƙara zakewa suka ce wai zai ma fi alqur'ani, sauraren shi zama ya fi sauraren alqur'ani. Wannan magana muguwar magana ce, Allah ubangiji shi kyauta. Muna ci gaba da bibiyan sa inda yake ta tattauna akan wannan magana. A darasin da muka yi a baya mun ambaci wata mas'ala game da abinda malam ya kawo karkashin hadisin khairu sufufir rijali awwaluha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, da batu akan cewa idan aka yi sahu aka hada maza da mata a sahu guda to sallah ta baci. Dukkanin malaman mazhabi sun hada akan haka. To wannan maganganun da muka fada a lokacin da nake fadan su ni ban mai istihdarin cewa a kasar Makka haka ake samun irin wannan yanayin a harami, ba gaskiya ban ma tuno ba. Idan na taba zuwa Makka ba daya ba ba biyu ba, kuma na taba gani da idan na kuma na san ko mai taba gani, amma ban mai istihdarin wannan situation din ko wannan environment din ba. Sai wata baiwar Allah ta saurari karatun, sai kawai ta mini message ta WhatsApp to cewa me zan ce game da abin da ke faruwa a Makka na yanayin da ake samu kaga ana cakuɗe ne a tsakanin maza da mata a wajen sallah a harami, shin ya kenan? Sai ce to gaskiya ya kamata lalle tana da gaskiya wannan mata, ya kamata mu dan yi tsokaci akan wannan. Alhamdulillah an tambayi malamai akan wannan masala, al-allama bin Baz rahimahullah da Sheikh Al-Albani Allah ya kara musu rahama gaba ɗayan su, an musu tambayoyi akan irin wannan masala kuma sun ba da amsoshi, duk da yake amsoshin su sun bambanta. Shi Sheikh Al-Albani da aka mishi tambaya akan wannan ya kafe kwarai akan cewa bai halasta ba, wanda shine asali bai halasta za ka yi sallah a harami kai sahu da kai da mace ku tsaya wuri daya, kamar yadda mai tambayan yake cewa a cikin tambayan da aka yi wa bin Baz yace ya taba yin sallah a harami idan ya zo sujuda kafar shi goshin shi jikin kanshi yana taba kafar wata mace tana gaban shi, in ya waiga dama ya ga mace ce, in ya waiga hagu ya ga mace ce. Yace ko kuma ka zo kana sallah a makamu Ibrahima sai ka ga mace za ta gitta, in ka zo za ka hana ta sai ka taba jikinta, in kuma ka batta ne za ta ratsa. Abubuwan dai gasu nan subhanallahi yake cewa to yana so da ya san shin wannan abin da ake yanzu Allah yana karba a haka, Allah yana so a haka ko kuwa doguwar tambaya ce aka yi ma Allama bin Baz. Karke bin Baz yake cewa shi yana ganin wannan ya zama babin larura, babu yadda mutane suka iya da yadda ake a harami, amma dai kai kokari ka kiyaye. Amma yace saboda wannan zai zama taklifun ne bi ma la yuqaku, da kuma ka'ida ta fattaqullaha mastata'tu yata kawo waɗannan umumat din dan ya kare abin da yake ganin shine daidai cewa bai babu yadda aka iya, ya zama wani larura ba yadda aka iya. Amma Sheikh Al-Albani rahimahullah shi tuntun ya kafe dama akan wannan tun al-tafan shi irin su Hajjatul Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar rawahu Jabir ibn Abdullah da wasu fatoyin shi a cikin fatoyin abin nan Al-Huda wan Nur da yake bayarwa muryoyin su suna nan zaka iya samu su koda internet muryar bakin sa ce aka dauka cewa wannan abun bai halasta ba, bai halasta kai ba sai in ba yadda ka iya, ma'ana kar kawai kai ka karbi wannan hanzarin cewa ba komai koda inda zaka yi wani abu ko mun gane sai in ya zama maka takura akwai zahma kamar da shibin bazai faɗa din akwai zahma akwai takura bai da kai ya to anan babu yadda aka iya haka za a hakura domin abbaqatu manaat taklif wannan shine maganganun su a takeice kwarai da suka yi sai dan gane da mas'ala haila yau ita ma aka mun tambaya akan ta to ina masallatai da aka ce aslan ba a raba tsakanin maza da mata da katanga ko wani shamaki amma abinda aka ce mata su fara sahu daga can karshe maza su fara daga bayan liman wannan shine asali shi ma da aka ma bin bazu wannan tambaya anan ma yace shi yana ganin ba komai dan an raba masallaci an saka katanga ba komai domin musamman a wannan zamanin inda ake yin masallatan ana yin su ne a wuraren da matan ba sallah kadai suke a masallacin ba baya ga sallah wata kila suna yin darasi ko su cire lullubin jikin su su yi bacci ko su yi wani abu da makamantan su musamman ka kalla kamar a kasashen mu masallaci dake cikin campuses na makarantu tabbas mata suna amfani da su ba dan sallah kawai ba to a san da ba sallah za su yi ba suna buƙatar killace su suna buƙatar sirri da makamantan su a irin nan yace babu ne idan an yi wannan shamakin amma yace to ana iya a hukuda shi ko a yi shi transparent ta yadda in ana sallah za su yi hango liman ko da wani abu ya faru za su yi sani amma dai kai ya zama an bar su haka ba su san abin da yake ciki ba nan ma haka ya bada fatuwa wadda ke nuni zuwa ga cewa ba komai amma shi da kanshi yace to amma fa wannan ba shi ne asali ba a Sheikh Al-Albani kuma shi a haƙila ya suka sake samun bambanci da bin ba tsanan ba yace a ban masallaci yadda yake tun asali yace kuma wannan yana daga cikin kokarin kare wata barna ne ta hanyar kawo mata wata mafita ta saba wa shari'a shine galibin matan tukuna farko me ya fitar da su daga gidajensu ba sallah suka fito yi ba ba daga gidajensu suka fito su zo masallaci ba ko mun gane dama sun fita wata harkar duniya ne ko dai ita ma ana da sabani akan ta halasta ko ba ta halasta ba sun fita ne sun je makaranta sun je wurin aiki sun je kasuwa dama abin da ya fidda su kenan sun bambanta da matan sahabbai masu fitowa daga gida su je masallaci da sun gama su dawo ko mun gane su ko ɗan duniya ne dan wata ma idan ranar weekend ne tana gida ba ta zuwa masallaci an gosta sallah za ta yi sallah a gidanta ne in ma ta yi akan kari kenan amma ranar aiki ba ma'aikaciyar banki ce ma'aikaciyar university ce ko asibiti ko student ce ko yar sanda ce ko waye to za ta fito masallacin da aka gina a kusa da wannan ofishin nasu ko ma'aikatar su ko department din su ta yi sallah to wannan dalilin ke sa ta yi sallah a masallaci na ɗaya kenan na biyu kuma galibin fitar da suke yi ba sa yin fitar da shari'a ta ce su yi ta fuskar kayan da suke sakawa to haka idan suka je wannan bangaren masallacin matan ne suna killace wasu su samu aran hijab wasu kuma akan rataye wasu kuma a haka ma za su yi sallan babu lillibin haka dole suna buƙatar wannan killacewar saboda ba za su yi ibadar cikin natsuwa ba sannan ya ce kuma ƙa'ida ita ce duk abin da zai yiwu a zamanin salaf su yi shi ba su yi shi ba to ba a zuwa yanzu a ce ibada ne ma'ana a zamanin salaf ana zuwa masallacin mazan na zuwa matan na zuwa kuma akwai material da za a iya gini din za a iya ginin amma ba a yi tunanin a yi ba to yanzu ko da an yi shi ba za a ce addini ba ne sai dai idan situation ya yi warranted ana so kuma a kiyaye wata barna kar ta yi yawa to sannan ne za a yi amma kar a ce addini ko ba shi ne asali ba haka ne suka ta maganganu masu tsayi waɗanda za ka fitar da ƙashe cewa dukkaninsu su biyun sun yarda cewa ba addini ba ne raba tsakanin masallacin maza da mata ba addini ba ne amma idan aka ga wata larura ta ja an yi hakan to wanda suka yi su kaddara larurar su a matsayin larura kawai ka su ce dole sai an yi haka kar kuma wani ya zo shi kuma ya tada kaya baya ya ce shi kuma dole sai an rushe in ba haka ba a raba masallaci dan ana samun irin haka aka samu wani ustazi mai zafi shi kuma ya zo shi ne Amir sai ce sai an rushe wannan ginin kuma gaba daya daga nan kuma kai ya rabu MSS ka rabu gida biyu da sauransu to maimakon a raba kan musulmi a samu fitina to sai a hakura a bar shi yadda yake annabi ya kyala Ka'aba ma ba a yi da take ba dan ka musulmi ya na fata mun gane domin ka zo kan musulmi shi kuma rukuni ne a cikin rukunin addinin a cikin zaman musulmai rukuni ne a cikin zaman musulmai dan haka yafi muhimmanci fiye da wannan abin nan dan haka kaje ka ce sai an rusa ko kuma ka ce baka yadda ba kai hadisi ya ce kaza da sauransu ka tada wata kai baya da za ta jawo mutane fitina kuma fiye da asalin wannan
wallahu a'lam. Magagarumin dai masu tsayi suna nan a cikin fatoyin da aka yi waɗannan malamai, Allah ubangiji ya gafarta musu. Sai mu tashi Ibn Malik yake cewa al-wajhu ath-thani, fuska ta biyu, anna at-tatriba bil alatil mulhiyya muharramun fis sama'i alladhi ahabbahu Allah wa shar'ahu. Allah bai tunawa yana magana ne akan fuskar da za a gane cewa hatta a cikin ibadoji da Allah ya ce ayi, Allah bai yadda ai cakuɗe ɗaya ne ya tsakanin maza da mata ba, bai yadda a kawo wani abu na fasadi a ciki ba. To ina kuma ga a cikin ibada da dama asalinta mummuna ce, haramun ce, ko fasikanci ce, ko mara asali ce, in ya zama a cikin ibada da ta tabbata ma ba a bada dama ba, min babi aula kada a bada dama a cikin ibada da ba ta tabbata ba. Yace wa huwa sama'ul qur'an, anna tatriba bil alatil mulhiya mal mulhiya muharramun fi sama'i alladhi ahabbahu Allah wa shar'ahu. Sanya abu wanda zai zama kayan kida, wanda zai kawo tsarab, zai kawo nishadi da jin kida a cikin sauraron abin da Allah ya shar'anta. Wa huwa sama'ul qur'an, sauraron alqur'ani. To anan ma an hana muharramun, an hana shi. Fa kayfa yakunu qurbatan fi sama'i alladhi lam yashra'ahu Allah. To taya za a ce sauraron abinda aka haramta a cikin abinda yake shari'a, ya za a ce ya zama kuma qurba, neman kusanci zuwa ga Allah, fi sama'i alladhi lam yashra'ahu Allah, a cikin sama wanda Allah bai shar'anta ba. Wa hal dhammu ma yashra'uhu Allah ila ma dhammahu yusayyiru almajmu'al mu'ina ba'dahu. Shin kana nufin kenan yanzu idan aka hada abinda Allah yake so da wanda Allah baya so, wanda Allah ya shar'anta da wanda Allah ya hana, in ka hada su a wuri daya, to shikenan sai wancan mara kyan sai ya zama shi ma ba laifi, ana iya yin sake nan. Allah ya shar'anta karatu da sauraron karatun Qur'ani, sannan Allah ya haramta wancan kida da makamantansu. To yanzu ka zo ka hada su guda biyu, ka hada abinda aka shar'anta da wanda aka hana, sai ka ce kenan tunda in ka hada su sun zama ba komai. Yace ba haka bane wannan abu. Fa idza kana Allah ta'ala qad madaha wa asna ala man a'rada 'anil lagwi wa marra bihi kariman lam yastami'hu wa kayfa yakunu istima'u kulli qawlin mamduha. In ya zama Allah subhanahu wa ta'ala yayi yabo, yayi abin nan, wato ya yaba, ya shi albarka ga wanda ya kauda kai daga wasa da Allah, yace idza marru bir rabbil lagwi marru kirama. Allah yayi yabo, ya shi albarka ga wanda ya wuce ya ga ana wasa, ana ɓata lokaci, bai kalla ba, bai tsaya ya yi musharaka ba. Walam yastami'u, wanda bai tsaya ya saurara ba. Kaifa yakunu istima'u kulli qawlin mamduha, taya za ka ce ai kowane zance aka saurare shi wai an yaba mai haka? Ƙarƙashin faɗin Allah da suka ce ai Allah ya ce alladhina yastami'una alqawla, suka ce alqawl anan kowane zance, taya za ku ce haka? Wa qad qala ta'ala, alhalin Allah yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah yace wala taqfu, karka afka a cikin ma laysa laka bihi ilmun, a cikin abinda baka da ilimi game da shi. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada, lalle da ji da gani da zuciya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, duka wannan abin tambaya ne akai. Al-asalin al-qafu shine mutum ya afka cikin abu ya shiga ciki, ya aka yi babu anaku.
To
kaman baya ne ko ban gane ba, me ya faru ne? Fitri itin ne ko?
Okay, ina ganin wannan ba ke ba wanda ba juice inda kuma ta ko ba magana ka. Sanaji naji abun bai din su jami ba. Okay, yusayyiru al-majmu'a al-mu'ina ba'dahu li ba'd mimma ahabbahu Allah wa radiyahu.
Haka ne?
To.
Yusayyiru al-mu'ina ba'dahu, yusayyiru al-mu'ina ba'dahu li ba'dhi mimma ahabbahu Allah wa radiyahu, zai mayyada al-mu'ina ba'dahu ala ba'dhi, abinda aka hada junan su da juna
mimma ahabbahu Allahu wa radiyahu, wannan ya maida wannan guda biyun su zama abinda Allah yake so. In ka hada abinda yake mai asali a shari'a da maras asali, sai kuma kace shikenan sun zama dukkanin sun samu asali. Wannan ba daidai bane. Shari'a ba ta yi irin haka ba, kamar yadda muka ambata. Shari'a ba ta yi ka dauki abinda yake mai kyau ka hada shi da mara kyau ba. Shine abinda Allah ya hana da yake cewa wala talbisul haqqo bil batil, kar ku cakuɗa gaskiya ku lullube ƙarya akan ta. Wattumul haqqo wattumul haqqo wa antum ta'lamun, in kun yi haka zai zama kun boye gaskiya alhalin kuna sani. Wal wajhu thalith, fuska ta uku ita ce kasratu iqadin nari bishumu'i wal qanadil wa ghairi dhalika mimma la yashra'uhu fi la yashra'u fi salati wa la yashra'u fi salati wa qira'ati alquran idh fihi min tafriqi alqulubi wa ghairi dhalika mimma huwa khilafu almaqsudi. Yace fuska ta uku dake nuni zuwa ga hana haka shine kasratu iqadin nari, yawaita kunna wuta bishumu'i a jikin kendir, kendir irin wannan na gargajiya wanda ake kunnawa a coci ko ana biki ko ana birthday, a kukkunna su da yawa a ainihin wato a jera su din irin da yake dan ana biki irin na kafirai ko na batattu. Wal qanadi, da kuma ainihin wato a abin nan a wuta din shi irin farantin da ake saka abun wutan shi kendir din. Wa ghairi dhalika mimma la yushra'u fi salati wa qira'ati alquran, da wasu waɗannan wanda su kansu asali ba a shar'anta su ba a wajen sallah da karatun alqurani. Akwai mas'ala da malamai suke magana akan hukuncin yin sallah a gaban wuta ita kanta, wanda mas'ala ce ta sabani wanda asali bai halasta ba sallah a gaban wuta sai in ya zama babu wani waje sai ita. Bai kamata a aje wuta mai ci balbal a gaba kamar shi kendir ko wani abu makamancin haka wanda zai zama wuta tana ci balbal, a aje ta a gaba ana sallah ba. Malamai sun karhanta wannan. Imam al-Bukhari shine ma ya kawo babi akan halascin haka idan ya zama larura, ya kawo magana da yake magana akan wato sallah a gaban gunki, hukuncin sallah a gaban gunki. Ya kawo wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sallah aka ga yayi baya, aka ga yayi gaba, sai ya fassara, aka fassara cewa abinda yake nufi da yin gaba da baya kamar da annabi ya bada labari, ya ga aljanna yayi gaba, ya ga wuta ta firgita shi yayi baya. Kaga wuta kuma ta taba kasancewa gunki, abin bauta ga wasu nau'i na kafirai. Da haka yanzu kamar yayi wani sashi na wannan sallah tashi gaba ga wani abu da ya taba zama gunki, shin wannan ya bata sallar? Bai bata sallar ba. Kaga wannan yanzu a bisa babin larura ne, amma ba wai babin ka zo ka ajiye a gaban ka kana sallar ba, domin an hana hatta yin ibada da ta halasta ko take wajiba shar'antacciya an hana yin ta a wurin da kafirai suka saba yin irin tasu ibadar. In kun tuna mun karanta a cikin Ibtida'u, an hana ka je wurin da kafirai suka saba yanka ko suka saba yin wani nazuru a wajen, kai ka je kai asalin abin da ma ba irin nasu ba, kamar ka je ka yanka dabba ka talayya ko dabba hakika ko wata dabba da ya halasta a yanka, ka je ka yanka ta abin da kafirai suke yankawa, ko ka je ka aje wani makaminka ko wani abin aikinka a wurin da kafirai suke aje wasu abubuwansu don neman tabarruki, ko da ba da irin niyyarsu ba. Saboda a zahiri sura abin da kai zaka kama da sura abin da suke, an kuma umarce ka da kullun cewa ka saba wa yanayin abin da suke. Don haka malamai sun yi magana akan karhancin yin sallah a gaban wuta da karhancin yin karatun alqur'ani a gaban wuta, sai shi ma in ya zama larura kamar irin makarantun allo na da wanda ake hura wutan. Kaga an hura ne yanzu dan ta bada haske, ba wai an zauna ne a gaban wutar dan wani girmamawa ko wani martabawa ba. Babu laifi dan irin wannan abin nan da ake kuri da ake na icce a hura wuta dan a ga haske ayi karatu, wannan ya halasta, babu laifi insha Allah. If fihi min tafriqil qulubi wa ghair dhalika mimma huwa khilaful maqsud, domin a cikin haka akwai raba zukata
da wani haka wanda yake ya saba wa abin da yake shine raba hankalin mutane da sasu cikin wani rudani wanda ya saba abin da ake nema na natsuwa a gun karatun alqur'ani da wajen sallah wal wajhur rabi fuska ta hudu at-tanawwu fil mata'im wal masharib fihi wa hadha laysa sha'an al ibadatu innama shuri'a nau'u dhalika idal faraj min al ibada wa amma an yakuna hadha at-tanawwu fil mata'im wal masharib fis sama'i min al ibadati allati yutaqarrabu biha ila allahi fala yace da gaskiya abin da yake nuni zuwa ga cewa wannan abu ya saba wa shari'a shine at-tanawwu fil mata'im wal masharib fihi nau'anta yanayin abinci abinci kala daban-daban da ake bujiro da shi a wurin wannan irin biki wa hadha laysa sha'anul ibadati ana yin ibada ana cin abinci ya saba wa dabi'a ibada da aka sani a shari'a musulunci wa inna ma shuri'a nau'u zalika indal faraj min al ibada an shar'anta yin abinci ne da cin abinci kawai idan an gama wata ibada kamar ibadar azumi da aka shar'anta bayan an gama ta ayi bikin sallar idi kamar ibadar aikin haji da aka shar'anta cewa idan an yi arafa an sauko ayi sallar layya da aka ake cewa ayyamu aklin wa shurbin nisu ranar idi aka hana azumi saboda ranar ci da sha ne da annashuwa to kaga shar'anta wata ibada ta cin abinci bata zuwa agwamada asalin ibadar da aka ce ayi wacce wannan abincin dan murna an yi ta kuma gani to banna kuma ce azu ana cikin sallah ana cin abinci ko ana cikin katun alqur'ani ana cin abinci ko ana cikin hawan arfa agwama hawan arfan da biki biki na walima ai kawo abinci iri daban-daban da sunan walima ko biki ba a sharanta wannan ba yace wa amma an yakuna hadha tanawwu amma ka ce wai irin wannan nau'an ta abinci din fil mata'im wal masharibi a kawo abinci da abin sha fis sama'i a inda yake sauraron kida min al ibada kace wai ibada ne allati yutaqarrabu biha ila allahi kace wai ibada ce da ake yi dan neman kusanci zuwa ga Allah fala wannan ba daidai bane wa amma mujibuhu min al harakatil mukhtalifa wal aswatil munkara abinda koke tahowa tare da wannan biki na al harakatil mukhtalifa raye-raye kala daban-daban motsa jiki iri daban-daban wal aswatul munkara da sautuka wanda suke abin kyama iface iface da ƙara da tafi da makamantansu da fito wal harakatul azima da kuma wato motsi mai girma da za a yi ta yi ana irin yadda suke ana faduwa ana tashi da sauransu fa hadha ajallu min an yusafa wannan yafi karfin a ce za a bada labarin shi wala yumkinu raddu mujibuhu ba'da qiyamil muqtadi muqtadi atam bare kuma bare yi kuma a ainihin wato a ture abin da ke kawo shi ba bayan an riga an samu dalilin da zai sa a yi shi inda za a irin wannan taron to baka isa kuma ka hana wannan rairayen ba inda kana so ka hana rairayen sai dai ka hana taron saboda akwai dalilai da suke ja a irin wannan sun riga sun samu kama layin kilo radda as-sukari anin nafsi ba'da shurbi ma yuskiru min al-khamr kamar yadda ka san baka isa ka hana zuciyar mutum ka hana mutum yin maye bayan ya sha abin da ke jan maye ba to haka baka isa ka sa a buga kida kuma kace mutane kan sirawa ba kai sa ba dabi'a ce ta dan adam da za a buga kida to ha wanda ba a tsammani sai ya rawa in dai har ya yadda yana zuwa inda ake kida to bai san sanda jikin shi zai kama rawa ba ko da yace ya tuba ne to haka kamar da ka san duk wanda ya yadda har ya sha abin da ke saka maye to bai isa kuma ya ce zai kame ya dage ya kin maye in bai isa ba yace bal iskaruhu lin nufusi wasadduhu an dhikrillahi wa an salati azamu mimma fil khamri bikathirin yace kai wannan kada kade ma ba wanda ke jawo barna ta ainihin wato katange mutane daga ambatan Allah da sallah to yafi abin da ke cikin giya yafi na cikin giya girma fa inna salata kama zakara Allah ta'ala tanha anil fahsha'i wal munkar domin ita sallah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata tanha tana hani anil fahsha'i daga abun da yake ainihin alfasha abun Allah wadare wal munkar da abun kyama wa hadha amrun mujarrabun mahsusun wannan wani abu ne wanda an gwada an gani a aikace yajidul insanu min nafsihi anna salata tanha anil fahsha'i wal munkar
mutun yakan ji a jikinsa cewa lalle da gaske sallah tana hana shi alfasha tana hana shi munkari da zaran ya tsira sallah yadda ya kamata a tsira ita zai samu kanshi yana tana nesanta shi daga alfasha tana nesanta shi daga munkari shi sai Sayyidina Umar yake ce ma gwamnoninsa ku fara tsayawa da mutane sallah idan kuka tsayawa da mutane sallah to za su tsayar da sauran dokokin da kuka dora musu yace duk wanda koyi wulakanta sallah falima siwaha abya zai wulakanta abinda ba ita ba fiye da wulakanta wanda ya mata da haka duk wanda ya tsaya da sallah yadda ya kamata zai ga wannan tsaya da sallah kamar yadda Allah ya ambata ta hana shi daga alfasha da almunkar wayajidu ahlul hadhal sama anna nufusuhum tamilu ila alfasha wal munkar su ko masu wannan sauraron za su gani suna ji a jikinsu suna ganin cewa wannan sauraron yana hana su alfasha da munkai yana kusantar da su zuwa ga alfasha da munkai in kun tada mun karanta a baya ina na cikin kafin talbisi iblis wani babban sufi yayin farkin ya ga shedan ya ga iblis sai ya ce mai iblis oho dai ai mun riga mun fi karfinka saboda muna yin zikiri muna yin salati muna tasbihi kuma mun kwade kanmu daga san duniya daga kai kuma da wannan kake rubutun mutane da san duniya kake rubutun mutane yake da kai shi yake ba da labari yace da farko kamar ya kura iblis har iblis ya juya sai dawo yace amma akwai saura ka kula da kyau ka ga yadda ni kuma na sa muku dabi'ar sauraren kida wanda kuma take bude muku kofin barnar da kuka kula da ta sai tafiye shi mishi su da ka duk mutumin da ya saba ran shi cewa jin kida abinda ya dauka wa kanshi ko da ga magarin kida ba wai wanda aka maida shi addini ba to zaka ga wannan hanya za ta bude mishi wasu kofofi na barna kuma domin kakkalli gaba ɗaya dabi'ar makada da masu harkar kida suna da tarayya da barna na farko tugunna masu yin su kansu makadan a matsayin mutane ne marasa daraja marasa mutunci marasa riko da addini a cikin al'ummomin su hatta a cikin al'umman kafirai wanda suka shahara da cewa su makada ne ba sa daga cikin mutane masu mutunci a cikin kafirai kala da ke gani ba sa cikin mutane masu mutunci mutane da wanda ake ganin su watsatsu marasa alheri marasa daraja wanda ba kowa yake fata Allah ya jarfe shi da haihuwa da irin su ko da ana son su ana girmama su sun zama celebrities amma dai ba kowa ne yake fatan cewa bari ya haifi da ya zama wani shahararren makadi da aka ji labari ba wanda yake wannan fata wanda yake son tsira to kaga haka kuma duk wanda idan aka ji ana taron kidan to barna iri daban-daban tana biyo baya tun daga shaye-shaye zinace-zinace sace-sace fadace-fadace wani lokaci har kisan kai da haka yana bude kofin barna iri daban-daban wali hadha yata'ata kullu ahadin min al-fahisha hatta ta'ata kathirun min al-mutasawwifa subat al-ahdasi wa mushahadatuhum da haka kowanne ɗaya daga cikin su ba ga ya wayi gari yana yin wani barna har aka wayi gari da dama daga cikin sufaye suka wayi gari suna zama tare da wato shagirai ɗan Dawudi din nan saboda da kuma kallon su a cikin dai wancan littafin na Talbis Iblis a cikin wannan kissa abu biyu shedan ya fada ma wannan mutum bayan kida sai kuma wannan illa ta luwadi to shine har Ibn Jawzi yayi babi musamman akan sakamakon da ke faruwa ga mutanen da suka aikata irin wannan ya kawo kissar wasu mutane daga cikin sufaye wajen mutum uku in ba na manta ba waɗanda kowannen su sai da yayi gari ya mance alqur'ani da hadda ce sakamakon hulɗa da yake da maza wannan abun ya shahara sosai jama'a tun a waɗancan zamanin tun shekara 600-700-800 baya tun zamanin su Ibn Jawzi har zuwa zamanin su Ibn Taymiyyah da su Zahabi da makamantansu da haka baga suna yawaita maganganu akai zaga Ibn Qayyim yayi maganganu sosai akai a rubuce-rubucen sa Zahabi halittafi yana da shi tahrimul adbar shi ma Ibn Taymiyyah al-Tafashi da dama sun taimi magana da tsoratar da musulmai da al'umma akan wannan barna kuma abin takeici a ce barnar ma waɗanda ake gani a matsayin bayin Allah da suka rabu da duniya suke kokarin kula da lahira suke so su tsira sune kuma ake samu da irin wannan barna Ibn Qayyim a cikin littafin Adda'u wad-Dawa har sai da ya bada labarin wani mutum da ya rasa rayuwarsa akan irin wannan wani shehi wani sufi da ya ga wani yaro ya kwallafa rai yana kaunar shi sai sun yi soyayya shi kuma yaron nan ya keta
mutumin nan ya kama da rashin lafiya yayi ta cuta cuta aka tabbatar da aka zo duba shi wani alƙali ya zo duba shi ya ji labarin abin da ya faru sai irin aikin sa na alƙali ya ce to kaga yanzu da ai asarar rai gara wancan laifin abashi mana koyaye ne dai su gana akhafu da rai sai aka ji aka roki yaron na aka ce don Allah ka yi hakuri ka zo ku gana da mutumin nan an tabbatar kaunar ka ce ta shiga zuciyarsa ta lalata mai rayuwar shi gaba daya ga yacan zai mutu ka yi hakuri ka ce rayuwa wannan yaro matashi kyakkyawa yace ya ji ya yarda saboda sun cika mai ido da sauransu sai aka yi marmaza aka ruga da gudu aka je wani dan ban na iyaye je ga wancan mara kirki cewa ai an je an roki yaron nan kuma yace zai zo ma ku gana ana faɗa mai haka ya watsaki ya fata shi ya fara wanka yana shiri yana gyara waje shi kuma wannan saurayi ya taho a hanya sai wani tani sai ce kai gaskiya shi yace ni ba zan sa kaina a mahalli na zargi ba kawai yace gaskiya na fasa dan an san irin dabi'a wannan dattijan banza in aka ganna nazo wajen shi mun shiga cikin gidansa mun killace ya fito kuma ya ta annashuwa koda bai yadda yayi fasikancin da shi na barna ba kawai ganin juna suka yi za a zo ana zargin cewa ai lalata yake shi sai ce gaskiya ni na fasa sanya kaina a cikin mawqin riba yaje duk abin da ya faru da shi ya bar da shi ya fasa yayi kwana abin shi kawai daga da aka je a ga mai cewa to kaji yadda abin ya faru amma a hanya ya canza ra'ayi sai kawai ciwo ya dawo haka ya mutu wallahi haka ya mutu mutuwa yayi murus gaba ɗaya daga ƙarshe kawai ya haɗi ransa ya mutu saboda tsabaragen shashanci Allah shi kyauta to wannan barnar da ta yaɗu a cikinsu shedan ya zo musu ta wata fuska suna ganin sun toshe wata fuska tunda ba su toshe ta bisa ka'idar da Allah yake so a toshe ba sai shedan ya dawo musu ta wani waje wa qasaba ta fi sahi ibn qayyim ya dauko wani labarin suna nan ka je ka duba kitabul aqiba na malam abin nan Abdulhaq al-Ishbili suna nan kirkira wannan labarin a inda yake tsoratarwa game da cewa idan kana yin wani sako to ka kiyayi kar wannan sakon in baka tuba akan kari ba ka zo ka mutu kana yin shi wanda kuma ka mutu kana yin shi yi ba sura alama wato alaihi Allah ya tsare wa kasabata fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al aynani tazniyani wa zinahu man nadhab yace ya tabbata a cikin hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al aynani tazniyani wa zinahu man nadhru yace idanu guda biyu suna yin zina kuma zinan su shine kallon abin da ya haramta gare su da sha'awarsa da sha'awa suna gamsuwa da kallon ta fuskar sha'awa kuma suna jin sun kalla sun ji daɗi hadisi sananne wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa likulli ibn adam hadduhu min az-zina la budda huwa laqi kowane dan adam yana da rabban shi na zina dole sai ya gamu da wannan rabban na sako shine yace al-aynani tazniyani wa zinahuma an-nadhr wal uznani tazniyani wa zinahuma as-sam'u wa kaza wal farj yusaddiqu dhalika aw yukadhdhib Annabi ya ce kowane mutum yana da wani rabo na zina na barnar zina sai yayi wannan barnar ko muka kantata daga ciki akwai zina ido shine ganin abin da ya haramta gare ka ko gare ki ka surantawa zuciyarka sha'awar abin kuma har ka ji irin gamsuwar cewa ka ji dadin sa haka sauraron wata murya da ta haramta kamar ta kida din ko muryar wata ajnabiyya ko muryar wata fasika kamar yadda matasa suka jarabta da misali mutum ya saka earpiece yana sauraron wasu waƙoƙi na barna yana jin daɗi wani har ya fitar da maniyya a gabansa a garin haka to wannan zina ce ta saurari sannan kuma zina hannu Annabi ya ce tabawa zina kafa tafiya inda ake barna yace daga ƙarke kuma asalin zina wanda aka sani ta wato tarayya da matar da ba matarka ba yace to wannan kuma farji ke gaskata cewa mutum da gaskiya zina yake nufi ko kuma ya karyata wanda ya iya jurewa bayan wannan bujiro wanda shedan ya mishi idan masa fa'ifan mina shaytani tafakkur ya tuna ya dawo kan tarba ma'ana da ka kalli abin da ya haramta gare ka sai kuma zaka kauda kai ka rufe shi ka tada zuciyarka da kan shi to wannan ka tsira ke Allah sai ya rangwanta maka wannan da ka fara amma idan ka ci gaba kai mutaba har ka je ga kai abin da yake alfasha wannan kuma kowa san hukuncin shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ishara zuwa ga cewa ashe ana yin zina da ido shine kamar mutun ya dinga kallon su a hadafu din waɗannan matasa shagirai ko matan da basu halasta gare shi ba sawa'u ido da ido ne ko a hotuna hotunan da bidiyo ne ko hotuna ne na sura kamar yanzu yadda misali duniyar zamanin nan ta samu da mutane kafofi na yin wannan barna ba tare da sun sha wahala a da idan mutum ya so ya barna ma sai ya kai shege ma zai yi ma'ana sai ya zama bai da sauran kunya sannan zai je inda zai samu barna amma a yanzu ba daga cikin wayar hannu ma mutum a koyi sai ya barna da ya ga dama ko ta barna ta ga dama ba tare da kowa ya sani ba Allah ne kawai ya sani ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'mal Allah zai sa ranar alkiyama idan duna da kafafu da hannaye su shaida akan abin da muke aikatawa Allah ka samu cika da imani so dan haka zinar ido shine gani wannan irin ganin shi ake ishara a kallo wanda yake na haram domin Allah ya ce kulil mu'minina yaghuddu min absarihim haka kulil mu'minati yaghuddna min absarihim da mu'minai maza da mu'minai mata duka Allah ya musu barni akan su dinga rintse ganin su kar su dinga kai ganin su zuwa ga abin da ya haramta gare su domin kamar yadda mai waka yake fada fa nazratun fa kalamun fa maw'idun fa ibtisamatun fa maw'idun fa liqa'u cewa da yadda ake kulla zina shine nazratun daga kallo wanda ya haramta fa kalamun sai kuma a fara tattaunawa fa ibtisamatun sai a fara yi wa juna murmushi fa maw'idun sai kuma alƙawari fa liqa'u sai gamuwa wannan musamman ga matasa shi yasa yana daga cikin mutanen da Allah subhanahu wataala yake musu falala yake musu ainihin wato falalar ya sa su karkashin inuwar ranar alkiyama hadda shabun nasha'a fi ibadatul a da wanda rajulun da'atuhum ra'atun zata mansubin wa jamalin wanda mace za ta kiraye shi zuwa ga wanda mace take mai daraja mai kima ta kira shi zuwa ga barna sai ce ina jin tsoron Allah malamai suka ce me yasa aka kawo shi da siga cewa mace ta gayyaci namiji zuwa ga zina saboda a ɗabi'ar da namiji a ɗabi'ar da namiji ba kowa ne ake iya gaita shi zuwa ga zina yake ba namiji ba ya gan shi wato arha haka gaban za ka mai da safata suke cewa ba kowa ba ne sai wanda Allah ya tsare shi sannan kuma ce ta gayyace shi zuwa ga wannan fasikancin babban mace ce mai wadata mai arziki mai daraja wanda watakila bayan ta yi fasikancin da shi kuma za ta yi mishi alheri irin da suke yin shuga momi za ta dinga ba shi kuɗi ta ba shi mota ta ba shi gida ta mai da shi wani attajiri nan take haka irin wannan shidancin da matan manya suke a garuruwa da ake zama irin na barikanci a birane suna da yaransu waɗanda suke biya musu buƙatunsu tunda mazan ba sa kusa mazan suna ta neman duniya suna ta siyasa da kasuwanci da sauran harkokinsu su kuma an basu sun koshi da aka yi ta samu wani ɗan mage zuwa haka wanda shaidan ya ruɗe shi sai ya da wannan tafarki nata to almuhim da aka ce me yasa aka abbara ba a ce ba a faɗin mace da ta yi zinan ba shi namijin da ya ƙi ne saboda ɗabi'ar ɗa namiji ga wanda ba Allah ne ya kiyaye shi ba bai iya ƙin soyayyar mace mace ba ta cewa tana son shi ce mata a amma ita mace ana iya a ce ana son ta ce a ko da tana so a ɗabi'ar mace da haka ba a ce da namijin da macen da aka kira ta zina ta ce ta ji tsoron Allah ba sai aka ce da namijin da aka kira shi zuwa ga zina ya ce yana jin tsoron Allah saboda wannan ya fi wahala mace tana iya ta ƙi yin zina ba don tsoron Allah ba don ba ta san wanda ta yi ɗin kawai ko mun gane za ta iya ƙin zina don kawai ba wai don tana asalin jin tsoron Allah ba a'a don wanda yake so ya ta ɗin ba ta san haɗa jiki da shi amma shi namiji zai iya yin zina ko da bai san matar a ɗabi'arsa zai iya yi to duk da haka sai wato ita mace soyayya ce a gaba gare ta shi kuma bahimancin ne a gaba gare shi kafin soyayya to da haka in ya ƙi yadda da wannan bahimancin alhalin kuma zai mori abin beyond wannan sexual act din babu shakka imanin shi ne sai shi sai Allah shi sai Allah ya bashi wannan falalar to a irin wannan yanayi gani na iya zama ya ba ya dauki hukuncin zina a sa'ad da mutum ya ainihin wuce iyakarsa haka tabawa a sa'ad da ya wuce abin da yake ya halasta haka ainihin wato saurare sai dai waɗannan duka ba su da haddi a shari'a shari'a bata zo da cewa haddi za a yi musu ba kamar yadda ake haddin asalin zina amma dai shari'a ta hana kuma su suke zama sanadiyar kaiwa ga asalin zina din Allah ya sani mallan ya ce wannan hadisi ne kamar yadda ya ambata riwayar Abu Huraira wanda yana cikin Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal wa ghalibu ahlihi yukhalituna al-ahdatha wan niswan al-ajanib galibin masu harkar sauraren kida na masallaci kidan da ake cewa na addini galibin su yukhalituna al-ahdatha suna cakudede niya da matasa wan niswan al-ajanib da mata waɗanda suke ba muharraman su ba mata waɗanda suke na gefe to cakudede niyar maza da mata kuma dama kofa ce daga cikin kofin barna shi yasa musulunci ya hana saboda shi musulunci ba so yake wai a yi barna sannan a kama mutum ba so yake a hana barna domin ita barnar tana zama matsala ne ga al'ummar to wannan matsala ake so a gintse da haka ba sai an yi barnar ba da haka aka ce maza su rinza ido mata su rinza ido mata su sa hijabi idan za su fito a killace su a gidaje kasi tafiya sai da muharrami kar a bar su su zauna da ajnabi ba tare da wani ba duk waɗannan an kawo su ne dan a hana din domin dai ta auku to an samu matsala domin misali shi wanda aka kama din yayi kaga ya ji kunya dangin shi sun ji kunya yana da iyalai an sa su cikin tasku wata kila yana da ƴaƴa mata su rasa miji duk wannan matsala ce a cikin al'umma to da haka tun asali a hana shi din yayi wannan tarihin zai bi ta ai wasu tayi abun kunya kaza ƴaƴanta da jikokinta da danginta duk su shiga cikin wani kunci to wannan kuncin da za a samar shi yake so a hana tun farko tun kafin a kai ga cewa an samar da ƴaƴa na zina ko ƴaƴa marasa iyaye ko ƴaƴa marasa tarbiya a hana wannan damuwar da za ta shiga cikin al'umma musulmai da kunci sannan ya zama zari'a ta samun zunubi ga wasu kuma wanda su ta gulma suna labarin kaji abin da wacce dai zunubi suke dauka kansu inda ba ta yi ba kaga rawar samu wannan zari'ar to haka musulunci yana hanawa ne saboda al'umma ta samu falala ta lafiyayyen al'umma ce ita mai nagarta da haka shi sai aka hana cakudedeniyar tsakanin maza da mata wa manin tana aminhum an zalika liwara'in aw ghairi daga cikin su ana samun daidai wasu cikin ainihin wato su masu ranar kidan zaka ga wani ya kyamaci wannan abun yaki liwara'in saboda taka tsantsan dinsa aw ghairi ko wani dalili can daban fa innahu inma yantahi an zalika bi ghairi hadha sama to zai zama zai iya bari ne kawai idan kuma ya guje ma kidan wa amma hadha sama fala yanhahu wato wani abu ne zai hana shi ba kidan ba wani dalili na daban ne zai sa ya bari wa amma hadha sama'u fala yanhahu an zalika qat'an amma wannan sauraron bai hana shi kaga alqur'ani ko wanda yake sauraron sa to qur'anin ne zai hana shi alfasha wanda kuke sauraron kida kidan ba zai hana shi wannan alfashan ba in ma har shi ya haru daga yinta to wani dalili na daban ne ya hana shi ba kidan bal yad'uhu ilai shi kida zai kira ka zuwa ga barna ne la siyaman nufusul lati musamman ma rayuka wanda suke allati biha riqqa wa riyada wa zuhud musamman zakatan da suke sun riga sun samu riqqa sun yi laushi wa riyada an horar da su wa zuhudin an koya musu gudun duniya fa inna sama'a sauti yu'athiru fiha ta'thiran azima zukatan su muride din wadanda an riga an musu tarbiya an sa zuciya su tayi laushi an sa zuciya su ta zama tana da gudun duniya to da zaran sun ji kida din nan zai musu tasiri sosai fiye da zuciyar mutum ga magari wanda bai da wannan tarbiyar wa kadhalika mushahadatu suwar haka nan kallon hotunan wato halittu masu kyau din wai kuma zalika qutan laha wannan sai zama abinci ne ga zakatun su wanda zai nan da nan zai motsa zakata wa bihadha ata da shaytan fi man yaf'alu zalika min al-mutasawwifa da wannan ne shaydan
ya rike wato ya rike kambu ko kuma ya yaudari waɗanda suka samu kansu cikin haka daga cikin sufai kamar yadda muka ambata shedan yakan zo musu ta wannan fuskar tunda suna sun ji yunwa sun shiga damuwa sun kudata marayuwarsu da sauransu to da zaran sun samu kansu a wani yanayi wanda za su iya samun wani abu irin wancan za su fi gaggawa samun shi fiye da sauran mutane fa innahu lam yubali ba'd ba'da an awqahum fi ma yufsidu qulubahum wa sam'ahum absaruhum allah yashtagila bi jam'il amwali was sultan yace shi fa innahu lam yubali ba'da an awqahum fi ma yufsidu qulubahum shedan bai damu ba bayan da ya zurma su cikin abin da zai bata musu zukata wa sam'ahum ya bata musu kunnuwansu wa basarahum ya bata musu idan dunansu Allah ya shtagila bi jam'il abwari was sultan bai damu da ya shagaltar da su da neman kuɗi da shugabanci ba sai ya damu da tunda ba sa son kuɗi ba sa son duniya ba sa son sarauta ba sa son dukiya sai ya kyale su ya bar su bai ziga su akan wannan ba sai ya ziga su akan waɗancan abubuwan id kad takunu fitnatu ahadihim bidhalika a'zama min alfitnati bisultani walmali daya daga cikin su jaraba wanda zai fuskanta ta fuskar cakudadeniyarsa da kida da mata da yara ta fi mishi matsala fiye da a ce an bashi kuɗi ko shugabanci fa inna jinsa zalika mubahun domin shi shugabanci ko dukiya asali halas ne mutum ya zama shugaba ko ya zama mawadaci asali halas ne sai in ya samu shugabancin ko dukiyar ne ta yi yana iya yin abin da ba daidai ba amma shi wancan tun daga farkonsa ba daidai bane ba sai in an shiga ne za a samu abin da yake mara kyau a ciki ba yace wa qad yusta'anu bihi ala ta'atillah kuma zaka iya amfani da dukiya da shugabanci akan biyayya Allah ka karkatar da dukiyar zuwa ga abin da Allah yake so ka karkatar da akalan shugabancin naka zuwa ga abin da Allah yake so wa amma ma yushghalu bihi haula'i anfusuhum amma wancan abin da su sufaye suke shagaltar da kawunansu da shi na kida din fa innahu dinun fasidun manhiyun an addini ne na barna wanda an hana abishi madarratuhu rajiha ala manfaati barnasa tarin jayi amfaninsa to kenan gara Allah ya jarumce ka da wadata da shugabanci ma'ana gara ka zauna a cikin dabi'ar ka ta mutum ka nemi duniya ka nemi lahira idan Allah ya baka dukiya kai abin da yake na kirki in Allah ya baka shugabanci kai abin da na kirki yafi maka akan ka ki abin da yake halas ka ki neman duniya ka ki neman abinci ka ki sana'a ka ki komai ka koma gefe sai kuma ka koma a gefen nan kana yin wani abu da kuma asalin shi ba halas bane shi kanshi haram ne sannan kuma zai auka da kai zuwa kan wasu matakai da suka fi shi haramci shi jin kidan haramun ne cewa kidan addini ne wani mataki ne na gaba bayan an ce addini ne kuma a ce yafi qur'ani kaga an ƙara zuwa advance a cikin haramcin sannan cakuɗa shida shiga da fitan maza da mata da cakuɗa ɗina da su shi ma wani haramci ne wannan kuma yana iya kaiwa ga irin fasadin da ake tsoron faruwarsa na zina ko luwaɗi ɗin ko makamancinsa alwajhul khamis malam yace fuska ta biyar tashbihur rijali bin nisa samun kamantakekeniya tsakanin maza da mata fa innal maghani kana salafu yusammunahum makhani wato waɗannan masu kida waɗanda suke kida almughanni masu kida maza da suke zama ana ba su kalangu ko bandiri suna kadawa salaf sun kasance suna ce musu makhani wato mata maza ko ɗan dauki masu shigan mata da annal ghina'a min amalin nisa saboda shi kida asali aikin mata ne walam yakun ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama yughanni fil a'ras illa nisa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka ce mata an ma halasta musu din in za a kai amarya a bikin aure su yi kida din ko su buga diddifa ko makamancin su to ba a taba samun wani namiji yayi wannan aikin ba mata ne suke shi ba a taba samun wani namiji an ce gashi a zamanin salaf aikin shi kenan namiji da mutuncinsa da komai a ce aikin shi kida bane aikin mata ne kal ima'i wal jawari al hadithati sinni al ima bayi dan mata والجواري دا ان ماتا دين الحديثات السن wanda suke da karancin shekaru budurwai su ne suke yin irin wannan shine dace da dabi'ar su da irin tunanin su da matakin da suke a shekaru su ne dace da su dan mata da kuma mata wanda suke bayi ne ba ƴaƴa ƴantattu ba amma kamar da muka ambata ranan hatta mata masu mutunci da suka san abin da suke idan aka zo ana buki ba za ka ga suna rawa ba inde ba yanzu da shedan ya gama gurewa mutane kunne ba da zaka ji an ce uwa ango ta fito da uwa amarya su rawa wannan wani shashanci ne da yazo kwanan nan saboda karancin mutunci a cikin zakatan mutane amma da uwa ango ta zo ga ta ga amarya ko uwa amarya ga ta ga ango siriki fa kenan ba suna rawa tana rawa yana kallon tana kallon shi wani irin lalata ne wannan a ƙasar Hausa ƙasar musulmai ta nake da kai siriki ma ba ku hada ido da uwar mataka in za ku gaisa ma tana daga bayan kyaure kai kana daga ɗayan bayan kyauren sai an dinga samun ma wani wanda ya dinga wusada tsakankanin ku a ce baba ana gaishe ki fa haka tana in ta ganka ta canza hanya da haka ake wannan kunya din amma yanzu wai sai a zo za a yi reception a kira a ce to yanzu ana gayyatar da mama angon da kanwar babar shi a ce wai uwar shi da sauran innakunsa kenan za a ce ko aunties dinsa duka su fito wai za su yi rawa da angon saboda shedanci wannan shedanci ne da ma kuma har yanzu mutane suka san mutuncin kansu wanda ba su bari boko da irin wannan tunani na zamani na kwaikwayon turawa a bakance ya tafi da kwakwalwarsu ba har yanzu ba su yi wannan abu duk wanda yake da sauran mutunci ba zai iya wannan ba hasali ma samuwarka kai ne mutunci ko ke ne mutunci a wannan wurin da ake yin wannan taron shi kanshi zama da mutuncin kai har a je a ce ma to ustaz bude mana taro da adda da an ganka haka yi mana me kai ka saboda angon kanin dan wanka ne ko dan wanka ne ko abokinka za a yi wani shedanci wai ku yan biki ka je ana ganin ka haka a ganka da su ba usare to sunanka za a sa a bude taro da adda shikenan Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa fa in fa idza tashabbaha bihim ar-rijalu idan maza suka yi kama da ƴan mata ko bayi kana mukhannathan ya zama mata maza ya zama na mata wa qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-mukhannathina min ar-rijali wal-mutarajjilati min an-nisa alhalin kuma a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin da ibnu abbas ne Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa suka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace annabi yace la'ana ibnu abbas yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almutashabbihina birrijali minan nisa' minar rijali bin nisa walmutashabbihati minan nisa'i birrijal haka lafazin yabo a cikin sahih bukhari da sunan al-imam at-tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa maza masu yin kama da mata ya tsine wa mata masu yin kama da maza wanda duk namijin zai shiga da an gan shi a ga ya kama da mace ko idan ga yin murya da an ji murya a dauka irin ta mace ce kamar yadda dan Daudu yake ko idan ga kareraya da jikinsa yana tafi yana gatsine yana yafuce da mata suke to wannan tsinanne ne annabi ne tsine mai to haka kuma mace kuda ta dinga shiga irin ta maza ta sa irin wando da kayan maza ta sa yanzu ga ƴan mata musamman a cikin university sai ga mace da irin wannan hulunan namu kube kawai ta saka wai ta in duniya ce ko ganta ta saka riga da aiki irin wannan da ake wa maza kufta ko surfani ko wane ne wai gayu ne ko ganta da jallabiya irin ta maza wannan duka tsinuwa suke jawo kansu ba gayu bane annabi ya hana mata su dinga yin shiga irin ta maza sune al-mukhannath akwai bambanci tsakanin wanda yake a ɗabi'ance ka Allah ya halicce shi akwai wanda a ɗabi'ance ana samun mutum ya zama yayi kama da mata ta wata fuska ko tayi kama da maza ta wata fuska to wannan tsinuwa ba ta hau kansu ba matakar ba su ne suke ƙara mai da kansu haka ba kama ce mace gemu na tsuro mata to wannan kaga ba ta yi kanta kama da maza ba sai ta dinga cizge shi ko ta aske shi ko a ce namiji yana da wani ɗabi'a kamar muryar shi irin ta mata ko gashin giransa irin na mata ko kuma a ce gabaki ɗaya ma mata maza ne shi to kaga wannan ba shi kanshi aka ba da su ake ba wannan wani disorder ne ke faruwa tun daga asalin abin nan wato genetics din halittar su da Allah ya yi musu ana samun wani bambanci ne wani
kwayan halittar da ta hada su ya zama ba a samu daidaito din da aka samu ba in ku tuna mai wannan karatu a baya to Allah cikin hikimarsa in ya kaddara mu wajen kera halittar mutum asali Allah ya kaddara zai mutum haka yana iya shi haka kuma ana iya zuwa asibiti tun farko a dau mataki ana iya musu operation ko a ba su magunguna ko a ba su kulawa da take rage abu ko kuma ta dakatar da shi ana iya wannan idan an fahimta da wuri amma wanda kawai shi da kanshi ne zai mai da kanshi dan dau ko an hana daga cikin haka shari'a ta hana a bar ƴaƴa maza da mata su dinga cakuɗe ɗeniya mara misali kuma a ce misali a gida kana da ƴaƴa maza da mata ya daga cikin wajibinka ka raba su musamman da zaran sun kai shekaru 7 8 9 10 in ba haka ba za su wayi gari ba psychologically ba sa gane bambancin wanda suka fi yawa a ciki to kananan mafiya karancin za su daga kwaikwayon su ko da suka girmi sauran ma'ana in mata suka fi yawa maza za su kwaikwaye su ko in mata ne suka fi shekaru maza za su kwaikwaye su haka ma da oda wayra ka san wannan zaka ga idan danka namiji kwaya dai ne mata biyu ko mata uku namiji daya ko duk manyan maza ne ta mace ce daya sai kaga ta iya duk tsalatsalan da maza suke kafin ka ankara zaka ta zama kamar namiji ba ta jin bambanci to sai ai maza a killace ta ko a killace shi kar su haɗu da juna kai hatta dabbobi idan baka kana barin yaran ka suna wasa sosai da dabbobi a gida za su dauki dabiya su zaka iya ganin idan ka akwai tumaki ko agwagi ko waye kana da yaya kanana kana barin su suna yawaita cakuɗina da su ko za ka ga sun koyi wasu dabi'u nasu kamar yin kashi anyhow ko ina haka din da suka gara masu tsayi wato zaka iya ganin yaran ka na cin ciyawa kawai wallahi tallahi abu ne an yi proven din shi scientifically daka sai ka kiyaye wannan daka shari'a ta ce a raba musu makwanci a raba musu abinci a raba su to haka kuma a makarantu ma haka a makarantu wajibi ne a makarantu a raba tsakankanin maza da mata yara ko da larura ta sa wasu makarantun ana barin su aji guda to amma ba daidai bane a cakuɗa su wurin zama sai zama yadda aka faɗa na masallaci din nan maza a gaba mata a baya khairu subir rijali awwaluha khairu subir nisa'i akhira su zauna a baya su fara gane su mata ne kuma suna da bambanci da maza maza ma su gane su maza ne suna da bambanci da mata amma aka cakuɗa su kafin lokaci za a cire musu duk wani shamaki da suke tunanin akwai tsakankanin su sai kuma barna iri daban-daban ta biyo baya mun sha samun labari kaza an ce a secondary school an yi ma yar JS3 ko SS1 ciki wani ma innocently tsautsayi ne kai ba su san ma me suke yi ba amma saboda an ba suna cakuɗe ɗeniya suna kebancewa da juna ba ma zina suka nufata ba hala ba su ma san me zina ba amma dai tunda ɗabi'a ce in suka taɓa jikin junansu sexual urge zai tashi kuma suka auka wa junansu an taɓa samun irin haka sai ciki ya auka ko wata barna iri daban-daban ga sunan da suke faruwa a wuraren da ake samun irin wannan rashin shamaki din tsakankanin maza da mata dan haka wajibi ne wannan shi ma a hana domin annabi ne ya ce sallallahu alaihi wasallama a hana din dan wannan tsinuwa da annabi mala yace wa hakaza fi man yahduruna fis sama'i min al murdani haka nan masu zuwa a kallon wannan saurare daga cikin shagirai alladhina yusammunahum ash-shuhud wanda ake ce musu ash-shuhud wato witnesses kenan yan kallo abunnan spectators yan kallo fihim min at-takhannuthi biqadari ma tashabbahu bin nisa'i zaka ga a cikin su ana samu wato wannan dandaudanci din da gurgurdan kamantakekeniyar su da mata wa alaihim min al-la'anati biqadari zalika gurgurdan wannan kama da suka yi da mata to gurgurdan la'antar da ke samun su la'antar tana da alaka da yawan kamar mutum da irin yadda yake zakewa wajen bin dabi'a da salon rayuwa irin na mata wato wanda ya zama zani kawai ya daura to la'anar shi ta daura zani ne kawai wanda bayan ya daura zani kuma yana yin kwarkusa irin ta mata yayi karin gashi irin na mata ya sa gazal ko gira in an mishi magana ya dinga mai da zance irin na mata ya sa wa kanshi sunan wata mace ya mai da kanshi mai sai da abinci irin na mata to wannan kaga da gurgurdan waɗannan matakan da yake gurgurdan tsino da aka mishi haka wanda mataki 20 tsinuwa abin nan mataki 20 haka har ta kai 100 wa qad sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi nafil mukhannathina wa qala ukhrujuhum min buyutikum ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace aka ce ya yi umarni da a kori masu dan Dawudi daga garin Madina yace duk a kore su a hana su shigowa gidajen mutane wannan ma hadisi ne tabbatacce daga Ibn Abbas ne Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yana cikin sahih al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ibn Abbas yake cewa la'ana nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina min ar-rijali wal-mutarajjilati min an-nisa'i wa qala akhrujuhum min buyutikum Allah ya tsine mu maza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mu maza masu kama da mata da mata masu sa kaya irin na maza yace ku fitar da su daga gidajenku qala fa ukhba akhraja nabiy sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja umaru fulanan akwai wasu wani da wani sai aka fitar da su daga gidajen manzo Allah ya kore shi cikin karshe ga gidana shi ma Umar ya kori wani wanda yake shiga gidan shi da irin wannan halin daka koran sa ake a ce su daina shigowa gidajen mutane ko anguwannin su ko inda mutanen kike suke taruwa fa kaifa namiru bi qurbihim wa nu'azzimuhum wa naj'aluhum tawadita mu'azzamuna bil batil alladhi harramahu Allah wa rasuluhu mutanen da aka ce a kore su daga gidaje dan me zamu karkata zuwa ga kusanto da su zuwa gare mu da girmama su da sanya su zama wani abun bauta wanda muke girmamawa bisa barna akan abin da kuma Allah da manzo suka hana wa amara bi uqubati ahlihi wa idlalihi bayan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a musu uquba masu yin hakan kuma a ci mutuncin su wa hadha mudadatun fi amrihi kaga wannan yin kishiyanta ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce a kore su a hana su shiga gidajen mutane kuma ka ce a kira su a zo inda ake wata ibada da ka kirkiro a kuma ba su high table a ce su zauna fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillahi faqad dadda Allah wa rasuluhu duk wanda ya zama ya dauki wani mataki na wani ceto wanda wannan matakin ya zama ya hana ayi wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen da Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hukunta to wannan yana kishiyanta Allah shine hukuncin da Allah da manzo suka yi cewa a kore su daga gidaje kai kuma ka ce a jawo su a jika wannan hadisi mallam ya ce rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda hadisi ne tabbatacce al-Imam Ahmad ibn Hanbal ma ya fitar da shi al-Sheikh al-Allama Ahmad Muhammad Shakir ya inganta shi a cikin ta'liqin sa da yema littafin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal fa idza kana hadha fi shafa'ati bil kalam in ya zan wannan shine abinda yake hukuncin wanda magana sa ta zama ta hana yin wani hukunci fa kaifa bil ladhi yu'azzimul muta'addina li hududillah to ya kake gani game da wanda yake girmama mutanen da suke suna keta iyakar Allah wa yu'inuhum ala zalika yana taimakon su akan ci gaba da keta iyakar Allah abinda suke yi na canza halitta Allah keta iyakar Allah ne yanzu da suka samu wasu na gayyatar su ana san su ana san ai huda da su kaga ana encouraging din su akan abinda suke kenan da za su rasa wannan zai patronizing wannan abin da suke dole su bari wa yaj'alu zalika dinan kuma ma har mutun ya maida haka addini la siyama ta'zim lima huwa min jinsil fawahish musamman ma girmama abin da yake nau'i ne na alfasha fa inna hadha min sha'ani wannan yana daga cikin abin da yake jawowa idza kana mubahan in ma har halas ne sitruhu wa ikhfa'u kamata yayi a boye shi kar a fito da shi fili wa aluhu la yajuzu an yaj'alu min wulati umuri bai kamata masu irin wannan abun a sasu akan gaba a ce sune jagororin mutane ba wala yakunu lahum nasibun min as-sultani bima fihim min naqsil aqli wad-dini bai kamata a ce suna da wani nasibi wani rabo a cikin shugabanci ba saboda naqasa hankalin su da addinin su fa kaifa bayan huwa min jinsi ha'ula'i mimman la'anahu Allah wa rasuluhu to ya kake gani kuma wanda yake cikin jinsin waɗanda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tsinewa fa inna man yu'azzimul fadaqinati almughanniyati wa yaj'alu lahunna riyasatan wa hukman li ajli ma yastabi'u minhunna min alghina'i wa ghayrihi alayhi min allahi la'ab wa ghadabuhu a'zamu mimman yu'ammiru almar'ata alhurra wa yumallikuha yace mutumin da zai zo ya ainihin dauki wata mace makadiya ko makidiya ko wani dan dawu ya bashi wani shugabanci ko ya bashi wani wakilci ko ya mishi SA ko ya mishi commissioner saboda kawai yana jin kidan da suke yana burge shi wato bayan sun kasance makada din kawai an kira su an girmama su sai kuma aka zo tun wancan zaman nan irin wannan ya ta faruwa sai aka dinga ba su makamai da daraja da mulki azurta su a maida su manya su zama su suke da fuska a gun sarakunan su ne waziran su su ne kaza suna tare da su ko ina to wanda da yake yin haka hayyaba mutanen da ba su da cikakken hankali ko addini ya ba su makamai na shugabanci suka zama su suke umarni ko su hana to wannan barnar da yake akai abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci shi kuma Allah ya yi fushi da shi kai fushin da Allah ya yi da shi ma ya fi fushin da Allah yake yi da wanda ya sanya mace ta zama shugaba imman yu'ammirul mar'atal hurra wa yumallikuha wanda zai ba mace shugabanci kuma ya sa ta sarauniya akan mutane tunda ya tabbata cewa a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutane ba za su rabauta ba alhalin mace ce shugabansu wannan shine abin da yake tabbas abin da ya tabbata daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kakkala duk wani surutu da wani zai a sunan shi na dan boko ko da sunan shi na mai kare yancin mata ko kuma a wannan zamanin da abin ya zama hadda malamai suka dinga kare irin wannan lalatar da barda saboda wasu manufofi na siyasa Annabi da ya hana kawai shi kin duk wani sharhi da zaka yi sunan shi sharhi abin da shi Annabi ya ce shi da ya hana zamu go gaba inda zai karatu na musamman akan wannan matsala nan da ya ishara ne zuwa gareta cewa wanda ya daura ɗan daudu da karuwai da makada da ƴar rawa ya ba su ya raba musu makamai laifin da yayi a wurin Allah ya fi laifin wanda zai sanya mace kawai gama garin mace ya sata a wani makami na shugabanci saboda su waɗancan abinda suke asalin shi dama barna ne ita ko kasancewar ta mace ba laifi bane haka Allah ya halicce ta dama Allah da ya halicce ta ne karkashin wahayin da ya manzan shi yace kar a bata shugabanci rashin bata shugabanci nan ba raina hankalinta aka yi ko ganin bata cancanta ba saboda maslahar kanta ne da maslahar al'ummata shi kamar da muka ambata ran na cikin katun usul fiqi babu hukunci da Allah ya yanke wanda wai shi Allah ne zai ciri ba abu mutane ne idan sun yi aiki da abin ba su ciri ba in sun yi kuma su ne ke da asara gyaran rayuwarsu ne ci gabansu ne alfanunsu ne mace an hana ta shugabanci ne saboda ɗabi'arta kullun wato emotions ɗinta tunaninta da tausayinta yana yin rinjaye akan saninta da adalcinta da iya jajircewarta wato ga abu tana ganin ya kamata ta yi amma kuma ta tuna da wani ɗabi'a ba za ta iya yi ba mace diyar ta kai ga ta san cewa zina ba kyau kisa ba kyau amma idan ɗanta yi wannan abin tana goyon bayan shi za ta ce ƙarya ake mai sharri ake mai an kama shi da shaye-shaye za ta ce ƙarya ne wataƙila kai uban za ka yin zuciya ka ce a bar shi kawai a hukunta shi ita ko akan wani ta iya yaji daga gidanka ba kun tuna wani labari da Malam Albani ya bamu Allah ya gafarta mai cewa zamanin da aka wata siyasa ina zamanin shagari ne mata suka dinga dangwalawa jam'iyyar inyamurai a nan arewa saboda da sun zo suka ga hoton mace ce da goyo da wani yaro rike nan wasu ce Allah sarki tausayin yara da mata ko sai su dangwala musu bayan an ga an ga musu cewa ku dangwala wa masara jam'iyyar shagari Allah ya gafarta mai amma da sun zo suka ga mata da yara a UNGP da ce ko wace ce UNPP ko sai su dangwala mata haka suke ta asarar kurazu saboda duk inda suke suna da tausayi da dabi'a irin ta wato kauna kuma Allah ne ya tsara su haka dan su yi hidimar da Allah ya daura musu da tarbiya to haka mace ba za ta iya jajircewa da namiji zai yana ji yana gani ya hukuncin da shi ma bai sani amma kuma saboda maslaha umma gara shi zai yanke hukunci ce a wani bulala a kashe wani a kwace kudin wani a tsiya ta wani wani a kulle shi mace ba ta yanke wannan hukunci hukunci ba ba ta iya rantsa ido ta yanke su in kuma haka ga tana yaka ta zama maza mata kenan ita ma ta koma ɗabi'an maza kuma zai affecting psychology ɗinta duk matar da take da irin wannan hargagin irin na maza to kuma za ta cutar da immediate family ɗinta kuma ba ta iya mijinta biyayya ba ba ta iya ma'ayanta tarbiyya ba ba ta iya zama lafiya da makwabtanta da sauransu ba domin wannan ɗabi'a maza ce da akwai matan da suke da irin wannan ɗabi'a ɗaiɗaiwa ko to kalli yadda suke karewa da mutane za su zama suna da matsala da mutane da dama so wannan daga gaskiya abin da sai aka hana sannan kuma daga gaskiya abin da sai aka hana har ila yau saboda rauni baya ga rauni wannan na tunani akwai rauni na karfin jiki da rauni na abin da ke bujuro musu samun ciki
haihuwa, reno, haila da sauran cututtuka da lalurori irin na mata. Ya kake tsammani da a ce gwamnatin ku ko commissioner ko shugaba ko wane ne kullun duk wata yana da matsala, za ta fara MP cikin tana ta ciwo, za ta je asibiti awo, za ta yi kaza, ta haihu, ta yi reno, ta yi kaza, in yaran ta bai da lafiya ba ruwanta da duk wani abun bayaran nan ba. Komai ma zai iya samun lalacewa, ana jiran ta za a yi mitin, ana jiran za ta wakilci hukumata a wuri kaza, ana nan sai ta ce kawai ina yaranta na asibiti ba ta iya muku. Kai ko za ka yi fita ka bai yaran mai da lafiya, a kai shi asibitin ma ko a kai shi ko ka kai shi ma ba da muka ba ce, za ka je kai wani abu. Namiji zai iya fitowa yanzu watakila a nan ɗinnan akwai wanda ya bi yaro mara lafiya a gida. Amma ka zo kuma ka ci gaba da wani business ɗin wanda ya zama maka dole, to mace in tana da mara lafiya komai tsayawa zai. Ba ganin irin makarantun nan na yanzu da za ka je ka tara headmaster da malam arabi su kaɗai ne maza, sauran su 60 duka mata ne. To a lokaci guda sai ya zama guda 30 sun tafi awo, guda 8 sun haihu, guda 3 suna da marasa lafiya a gida, sai ya zama saura 6. 6 nan kuma idan suka zo sai suna ko su tafira. Suna su tafira su ma ko kuma su ce bari su je su yi wancan barka a cikin wanda suka haihu nan, su ma zai su tafi awo su. Wagai sai ko kai ta tawaɗe gaba kida ba ka yake faruwa ba. To ɗabi'a ce ba zai yiwu ka canza abin da Allah ya yi ba. Kalli jama'a, a kimiyyance an yi bincike cewa tun daga ƙwayar maniyyi X and Y chromosomes ɗin na maza da na mata ba iri ɗaya ba ne, tun daga saurin da suke daga fitarsu zuwa inda za su riska, inda za su je su yi fertilizing wannan ƙwayar halittar ta fetus ɗin ko saurinsu ba iri ɗaya ba ne, tun daga nan Allah ya bambanta ba iri ɗaya ba ne. Da aka yaba ya ce kuma za a mai da shi gida, ba zai zama ɗaya ba. Da aka abinda Allah ya ce mata su za su yi su yi, abinda aka ce maza su za su yi maza su yi. An tambayi a Sheikhul Albani akan ina hukuncin mata da suke fita su bar mazajensu a gida, mazajen suna reno, su kuma su tafi aiki ko ma'aikatan asibiti ne su je su kwana da waye da waye. Ya ce wannan haramun ne, ba daidai ba ne, domin wannan canza ɗabi'a da Allah ya yi. Allah ya ce maza su fita ne, mata su zauna a gida. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم سوا سكتس نيمو نفقا سو سكاو. تو اما سي aka samu ne nayin sai ka samu ni ci ba zaune ne yayi aure amma shi bai da aiki, matan shi nurse ce, za ta tafi bana asibiti shi kuma ya kwana da yara, shi ke musu wanka ya musu ya wanke musu kashi ya kai su makaranta ya dawo, sati guda ne ne yana wannan. Ko kuma wata ƴar kasuwa ce ta tafi Lagos ta tafi Dubai shi kuma yana wannan aikin. Albani ya ce wannan bai harasta ba, domin canza ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane ne a kai, kuma zai dawo da al'umma da ɓarna iri daban-daban kamar yadda ake gani. Duk Turawa ne suka wanke mutane ƙwaƙwalwa suke da wannan abu, su kuma ba sa yi sun gwada yanzu haka sun dawo haicinsu sun daina ba. Turawa da ake taƙama da su ake ganin wai su ne Ka'aba ta duniya da ake kwaikwayonsu, galibinsu sun daina wannan abin da su. Kamar ne misali ƙayyade haihuwa, ƙayyade iyali da waye da waye, ƙasashen da suka yi shekara 50-60 baya wanda yanzu suke cikin ƙarancin manpower na ɗan adam sun tuba. Italiya, Faransa, Canada, Jamus da makamantansu duk sun tuba yanzu. Mu kuma yanzu ne ake promoting ɗin shi, yanzu ana nan ana ta wani program na abin rawaje abin da ƙara mashi armashi. To don haka abin da Allah ya ce kawai ba haka yake ba jama'a, kan mu ce haka yake, mu bar shi aida Allah ya faɗa. Da haka ba daidai ba ne namiji ya ɗauki aikin mata ko mata su ɗauki aikin maza. Ana samun ne wanda suke tarayya a kai, wanda ya halasta su tarayya, ya halasta a taya su, babu laifi da an kana tankaɗe, kana wanke-wanke, kana girki, kana ɗan kula da yaro, amma a ce kai ne kuma yanzu mai yi ma yara komai, ita kuma ta fita. Wannan ai za ka fuskanci raini ma tun farko. Dole ma a raina ka, ba kai sai kuma ku baka ce kaga wata kana so. Ta da za ka yi ka aureta. Sai abin ta yadda za ka yi. Kallon wata ko ka gaisa ita ma wallahi ba kai sa ba. In mata tana maka haka, ta ga wata ta kira ka a waya, ce wace ce? Ba ni wayan nan, dama ita sai wayan. Ce kwana biyu ba za ka buga wa kowa waya ba, shi kenan. Kai kuma kawai sai dai ka zama wani huhun ma'ahu kana kallonta. Idan muka yi can gaba insha Allahu a wannan littafin ko a littafin cin na siyasar shari'a, inda zai magana dalla-dalla akan shugabancin mace, ma ƙara bayani a kai. Wannan ya zo ne a ikirarin ya ce wa ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ƙad ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam, alhalin manzon Allah ne ya ce la aflaha qaumun wallau amrahum imra'atan, mutanen da suka daura mace akan shugabancin su ba za su tsira ba. To hadisin ne mutane suka dinga mushi ta'awili iri daban-daban. Asalin hadisin kamar yadda cikin sahih Bukhari, kissa Abu Bakrata Allah ya kara mushi yarda, wanda yake zuwa yakin da Aisha ta gayyace shi zuwa Jamal. Da Aisha ta ce zai tafi Jamal, ya ce ni ba zan je wannan yaki ba, ba zan je yakin da zai zama shugabancin mace bane. Annabi ya ce mutane ba za su tsira ba matukar sun sanya mace shugabansu. Hatta ita Aisha bata mishi musun haka abin yake ba, ta dai dauki wani uzurinta da wani tawilinta radiyallahu anha. To kaga shi da rutu hadisin ya fassara mana hadisin. Wasu mutane sai suka kokarin su takaita hadisin akan cewa ai hadisin na magana akan su al'ummar Rumawa ne, a lokacin da suka daura mace a shugabancin su, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wai yana magana ne akan su kansu kadai, cewa idan suka daura mace to ba za su ci nasara ba, amma bai shafi sauran al'ummomi ba. To kaga wannan na farko tukunna takaita ma'anar magana ne mai fadi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganishi da yake dama suna da jawamin kalim, kana so ka maida shi zama akan wasu mutane kawai daban. To kuma in ma an dauka a haka, mu dauka a haka din misali, to yanzu kenan su da suka samu matsala din a haka, sai mu dauko ka'ida ta cewa a tarihance din da aka samu sababi, to al-musabbabu dole zai biyo baya. Shine malam watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, akwai wanda suke faruwa yau da gobe, in dai wannan sababin ya samu to a tarihance zaka ga musabbabin ya biyo baya. Ma'ana din da aka samu shugabanci na zalunci yayyawa, to abinda zai biyo baya shine ta da kai baya da ta'addanci da fito na fito da gwamnati, wannan ya shafa ruwa ba ɗaya ba biyu ba. Din da aka samu yawaitar adalci da ainihin wato riko da amana na shugabanci a wurare, zaka ga biyayya za ta biyo baya. Din da aka samu yawaitar abinci da noma da kiwo, za a samu rayuwa mai sauki. Din da aka samu karancin shi, za a samu yunwa. Wannan musabbabat ne da suke maimaita kansu. Din da aka samu ruwa, za a samu damina. Din da aka samu fari, za a samu karancin abinci. Musabbabat ne wanda suke faruwa duk sanda aka samu sababbin su, mun san wannan. To kenan koda a kansu kadai Annabi yake magana sallallahu alaihi wasallam, to wannan yana nufin zai zama abinda za a yi hukunci da shi a wasu wurare da ya faru. Balance na kuma magana ce amma kaida ce amma manzo Allah sai suka bari likita lan yaflaha qaumun, wasu mutane ba su taba tsira ba, wallau amruhum imra'a. Sannan sai mutane kuma suka kuntata ma'anan al-falah, tunanin su kai al-falahu shine cin riban nasarar duniya, abu ne mai yiwuwa ku sa mace shugabanci ku ci nasara a duniyance, abu ne mai yiwuwa. Amma meye al-falahu a lafazin shari'a shine tsira a lahira. Ko mun gani kad aflaha al-mu'minun, al-falahu na nufin tsira a duniya a lahira ne. Amma sai su ce ai an samu wasu shugabanni mata da aka daura su a wasu kasashe, kuma sun kawo karshen cigaba. Cigaba ne maddi kawai, material development. Saboda mutane suna kuntata tunaninsu akan cewa ci gaba da shugaba zai kawo al'umma kawai shine kawo musu material development. Ko mu wannan tunaninmu kenan, ina nufin mu 'yan Najeriya, musulmanmu da kiristocinmu galibi tunaninmu kenan. Hanyoyi, makarantu, asibitoci, kiwon lafiya, ingantaccen ilimi, ingantaccen tsaro, duk wannan abubuwa ne masu kyau. Amma duk waɗannan abubuwan idan ba a gyara wa mutane alaƙar su da Ubangiji suka tsira ba, aikin banza ne. Bas da wani alfanu duk dadin da ka ji a duniya, idan ka mutu kafiri, kamar yadda hadisi ya ce za a tambayi mutumin da ya mutu kafiri an sa shi a wuta, a ce mashi hal marra bika khairun qattu, zai ce ma marra bihi khairun qattu, ka taba jin wani, ka taba tuna wani dadi da ka taba ji, ba zai taba tunawa ba. Kamar yadda mumini kuma za a tambaye shi hal marra bika sharrun qattu, zai ce ma marra bina sharrun qattu, ka taba tuna wani bala'i da kaji, duk bala'in nan da kaji a Najeriya na rashin wuta da rashin tsaro, ba za ka taba tuna shi ba kuma. Allah ka sa mu manta da shi gaba da. So da haka al-falahu bai tsaya, Annabi ya yi ta'abiri da al-falahu, al-falahu kuma bai tsaya kawai akan gyara kasashe ba. Idan gyara kasashe ne, wannan muna da tarihi tabbatacce akai, dauko tun daga kan irin sarauniya Bilkisu da Qur'ani ya bada labari ta gyara kasar ta saba ta zama ɗaya daga cikin kasashe masu tattalin arziki mai kyau da ƙarfin tsaro da aminci ta gyara kasar har yanzu akwai ma'alim da suka saura archaeological discoveries da aka yi akan kasar a saba baya ga ita an yi sarakuna irin su Zanubia abin nan me suke ce mata Bastima a kasar abin nan a kasar Abadid mun tana cikin kasar Suriya ne wanda ta yi rigima ma ta yi fada da su Orleans sarkin Rumawa ta kawo mishi matsala sosai an yi fi shekara 20 ana gurmai da ita a tarihi an yi ta an yi Cleopatra sarauniya ta kasar Misra wanda ta yi rigima ita ma ba dan kankanuwa ba da sarakuna ta mallake kusan gaba daya yankin Bahrul Abid al-Mutawassit wannan tun da datan an yi su waɗannan irin sarakuna mata amma duka in kaje kalli ƙarshen al'amarin su ne take ita dai misali abin nan Bilkisu ma aure ta ma Suleiman ma ya ƙare wata kenan ya mai da ta ma ƙarƙashin shi kenan ka gani gare ta ma ta samu nasara ita kuma Zanubia Bastima sai da aka aiko wani komanda ya zo ya kama ta ya sa mata abin nan mai sunan shi sasari hannu da kafa da wuya na zinariya aka ce ko na azurfa haka aka saka mata shi aka tafi da ita birnin Istanbul aka kacakata da garin kuma akan mene akan taurin kai irin nata kawai to tana ganin cewa tana da karfin mulki tana da karfin iko ta sulale komandojin da sun hana ta fita ta sulale ta fita ta tafi wani sansani aka kama ta su aka shigo garin aka kacakata da shi aka rusa garin gaba daya shine garin Homs na kasar Suriya ai haka Cleopatra sai da komandoji na yaki suka mai ta kamar karuwa wajen komanda biyar sai da ta yi hulki tana sarauniya wanda yanzu ya mata dadin baki ya mata wayo ta taso shi har su haihu ta zama kawai ta zama kamar wata daduro sarauniya kuma amma kuma kowa mijinta kaga babu wani karama ce da karke ita ma kashe ta kai ko kuma kamar yadda wasu suke ba da labari ita kuma ta sha guba ne saboda tsabaragen bakin ciki ta sha guba ta kashe kanta ma'ana dai da ƙarshe sukan halakar da al'ummar tasu a ƙarshen ƙarshe nan kusa an yi wata mata a nan Ingila mai sunanta mai ake ce mata kuju mai ina take yanzu Theresa May ko kwana na aka yi ta ko ba kai shekara biyu ba yanzu sauka daga kan mukamata ta ji wuta ta rasa da zata kuma yanzu Ingila tana biyan farashin wannan abin da ta yi haka Jamus yanzu cikin wannan kuncin suke tattalin arziki wannan mata take musu shugabanci haka duk inda mace ta yi shugabanci sai kaga koda ta iya kawo wannan abin da ake gani a matsayin ci gaba ne to ƙarke kuma za ta haifar da wani abu da zai rusa wannan ci gaban gabaki daya ko ta bawa mutane bayan kura so tunda abinda Allah ya ce jama'a tunda shi ya halicci mutane to mutane su bi abinda Allah ya ce su zauna lafiya ya fi su shi yasa ba daidai bane abinda mafi yawan mu muka kai na kokarin justifying wasu mukamai da aka dinga baiwa mata saboda manufofin siyasa a nan Najeriya a kasashen mu na Arewa ba daidai bane har da malamai suka tsayin wannan san zuciyar wallahi tallahi ba daidai bane ko da muna son yan takara ko muna son jam'iyya ba daidai bane kawai ba daidai bane to ba daidai bane kar kawai wato kar ka je zaka iya yin abin da ka san ba kyau laifi ne ko amma laifin justifying dinsa yafi laifi ma'ana yanzu da wanda ya sha giya da wanda ya kokarin ya ce giya halasci ko da bai sha ba wannan da ya ce halasci ne kun sha biya a wurin Allah saboda wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamuna yake shi yana yin mudadat da Allah ne amma wanda ya sha yana sanin laifi ne sai iya tuba Allah ya gafarta mishi to Allah ya kauda kai in wani yanayi amma wanda zai kokarin ya justify ma mutane kaga yana so ne mutane su ci gaba da yi duka to haka bara ko kwanakin baya ko shekarun baya malamai suke ta kokarin nuna cewa abinda ake yi na dauko yan takara a ba mata saboda su gwagwarmaya da ko dan wani ba a san shi ko ba a san jam'iyyarsa ko kuma ba musulmi bane su ce ai dama hadisin ma kaza ne to wannan san rai san zuciya ne wannan hadisin bai da wata matsala indai an samu wani situation wanda za a ga cewa to bari a dauki a kafu dararai to wannan wani abu ne daban amma ya kokarin cewa wai hadisin dama bai ma zo dan wannan ba wannan ƙarya ne malamai suka dinga yi ƙarya ce wallahi tallahi ƙarya ce kuma suna sane kuma za a je nan gaba dan tsiya idan malami ya irin wannan ƙarya kenan
nan gaba kuma za a zo a samu situation kuma da zai warware kanshi zai kanshi tafka da warwara zaka ga an fara samu wannan situation sau dama bai faɗa abin da adalcin ilimi ba domin idan inda adalcin ilimi ya faɗa iya abin da ilimin shi take kenan yanzu ya ga kawai sai ya ce a da kuskure ne ko kuma da ban san haka ba amma yanzu ya san cewa abin da ya san zuciya ne in ya zo ya bi sai ya ce mutane dabara eh dama can dai mun ga wani yanayi ne kuma muna tsammanin za a yi abin arziki amma wallahi dama muna sane ba haka ya kamata ba kaga ya faɗi ba zan yi kuma ya san iya yanayin zulubin da Allah ya rubuta mishi an ɗauki muryar shi an je an sa a gidan rediyo yana ta ƙarya yana cewa ai ba komai ai yana ta lissafa irin waɗannan ai mata ma sun yi shugabanci lokaci kaza lokaci kaza har wani gaji ya ce ai Umar ya taɓa wata mata commissioner tana kula da kasuwa to kasuwar ta suwaye kasuwar mata ce ba Umar ya ba wata mata muzakkara take kula da su kamar yanzu ne a ce mace shugaban kuma ƙungiyar mata ko shugaban ajin mata ko shugaban makarantar mata is allowed bai wani matsala amma ba dai ta zama shugaban kasar maza ba ko garin maza wannan musulunci bai da ba musulunci bai da wannan ba kuma malamai ne suka yi ta cewa ba komai Allah ubangiji shi kyauta bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka na'am.